الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا وانا سافية لهدي يو منا شاترة قوات رمضان باهي جرمان زو صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة دبودة أربعين دا بقوي وانا ايدا چدا تقوس قوات اكو هجران ميلادية دبوبيو دا عشرين دا شدا ci gaba da karatu da tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci na mai albarka masallacin mai yaci yake wannan unguwa ta Bolari anan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da sauran dukkanin garurukan mu gaba daya jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 13 cikin wannan sura mai albarka suratu Saffi yau za mu tashi farkon aya ta 14 insha Allah wanda kuma ita ce aya ta ƙarshe wabillahi tawfiq wa alayhi tukulan wa bihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billah na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim
subhanahu wata'ala yace ya ayyuhallazina amanu ya kuma su imani kunu ansarallah ku kasance mataimakan Allah Allah yana kiran masu imani da su zamto masu taimakon shi kamar yadda ya faɗa cikin suratul qital yace in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum suratul muhammad yace dan kun taimaki Allah zai taimake ku sana zai tabbatar da digadiganku a cikin addini ya tabbatar da ku a tafarkin gaskiya to duk lokacin da Allah ya ce kamar da ya faɗa cikin suratul hajji yace wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz Allah zai taimaki mai taimakon shi lalle Allah qawiyyun kuma aziz to duk lokacin da Allah ya ce a taimake shi ta ya zamu taimaki Allah amsan shine babu dan me rauni shi yake neman taimako haka ne ko ba haka ba Allah zai nemi taimako a wurin bayi a wurin halittu ko kadan sai dai ku taimaki addinin Allah duk inda Allah ya ce ku taimake shi yana nufin ku taimaki annabin shi ku taimaki addinin shi amma shi subhanahu wataala baya neman taimako a wurin kowa jalla jalaluhu yace kunu ansarallah ku kasance masu taimakon Allah ku zanto mataimakan Allah subhanahu wata'ala ta hanyar taimakon addinin shi wannan shine taimakon da Allah ke nema a wurin duk mai imani kama qala Isa ibn Maryama lil hawariyin kamar da Isa dan Maryam yace da hawariyun sune tatattun mabiyan shi, alhawariyun sune mabiyan shi na tsantsa waɗanda suke bin sau da kafa, bi na ikhlasi, bi na tsakani da Allah, tatattun sahabbai kenan. Yace da su man ansari ila Allah, wa zai taimake ni zuwa ga Allah? Annabi Isa alaihi salam yayi wannan shela, yace man ansari ila Allah, wa zai taimake ni zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala? Da yayi wannan shela a cikin mutanen shi, Allah yace qala al-hawariyun, sai hawariyawa suka ce nahnu ansarullahi, mu ne mataimaka Allah, ga mu nan zamu taimake ka, zamu taimaki addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce fa amana ta'ifatun min bani Isra'il, sai wata tawaga daga cikin banu Isra'il suka yi imani da Annabi Isa, suka yi imani da addinin da yazo da shi. Wa kafara ta'ifa, wata tawaga kuma sai ta kafirce, ta kafirce wa Allah, ta kafirce wa abin da Isa yazo da shi alaihi salam. Haka aka ci gaba da tafiya suna rayuwa kan kafirci. Fa ayyadana alladhina amanu ala aduwwihim, Allah ce sai Allah ya karfafi, yace sai muka karfafi masu imani akan makiyansu. Alladhina amanu, ana nufin sahabban Annabi alaihi salatu wassalam. Fa ayyadana alladhina amanu ala aduwwihim, sai muka taimaki masu imani akan abokan adawansu. Fa asbahu zahirin, he suka wayi gari, suna masu cin nasara, suna masu rinjaye, shine zahirina bi ma'ana ghalibin, waɗanda suke nasara akan abokan gabansu. Wannan aya tana buƙatan ƙarin bayani, wanda kuma abinda zai fito da ma'anan ta fili shine wanda yazo da Alƙur'ani sallallahu alaihi wasallama. Annabi yayi bayani game da me wannan aya take nufi filla filla a cikin hadisi, dan Allah da yace ya ku masu imani ku kasance mataimakan Allah, sai ce kamar da Isa dan Maryamu yace da hawariyuna mabiyan shi, yace da su wa zai taimake ni zuwa ga Allah, sai hawariyawa tatattun mabiyan shi suka ce mu ne mataimaka Allah, bi ma'ana zamu taimake ka. Sai ce fa amana ta'ifatu min bani Isra'il, sai wasu jama'a daga cikin banu Isra'ila suka yi imani da Annabi Isa. Wa kafara ta'ifa, wasu jama'a kuma suka kafirci. To haka suka ci gaba da zama akan kafirci har lokacin da Annabi ya bayyana, Annabi ya nasara akan kafirai. Sai Allah ce fa ayyadana alladhina amanu ala aduwwihim, sai muka taimaki masu imani akan abokan gabansu. Fa asbahu zahirin, suka wayi gari, suna masu cin nasara. To karkashin wannan, Imam Ibn Jarir Tabari a cikin tafsirin shi, haka Imam An-Nasa'i fi tafsir shi ma ya ruwaito dukkan su da sanadi tiryan tiryan har zuwa ga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda. Kale yace lamma arada Allahu azza wa jalla an yarfa Isa ila sama, yace a lokacin da Allah ya yi nufin zai daga Annabi Isa zuwa sama, a lokacin abubuwa sun cikikuye mishi gaba daya, kamar yadda Annabi ya samu kanshi a Makka kafin hijira, komai ya rikici, kafirai sun sashi a gaba ana so a kashe shi, haka Annabi Isa ma aka mishi. Ga masu imanin yan kadan ne an kya musulunta, da masu zage shi, da masu masa kazafi, da masu zage mahaifiyarsa ce mata tayi zina, abubuwa suka masa yawa, duk da haka ba su hakura ba, suka ce a kama shi ma a kashe shi, kowa ya huta. To da haka ya faru, Allah sai ya sanar da Annabi Isa cewa karka damu, ba wanda zai kashe ka, hasali ma za mu ɗauke ka daga duniyan nan, za mu yi sama da kai. To already Allah ya sanar da shi. Shin Abdullahi bin Abbas zai ba da cikakken labari yadda abin ya faru. Sai ya ce lamma arada Allahu an yarfa Isa ila sama, lokacin da Allah ya niyyar daga Isa zuwa sama, da ya sanar da shi, sai ya ce kharaja ila ashabihi wa hum fi baitin ithna ashara rajulan, Annabi Isa ya fita ya je ya samu ainihin sahabban shi, suna cikin gida, kamar shi yana cikin ɗaki, su suna waje, ko a tsakar gida ko a wani wuri. Ɗaliban shi ne manya-manya na kusa da shi su 12, ka san duk wanda zai shiga har cikin gida irin na hannun dama ne, to su 12 suna tare da shi. Da ya zo wurin sai ya ce da su, Abdullahi bin Abbas ya ce wa ra'asuhu yaqturu ma'an, a lokacin da Annabi Isa ya fito gashin sa ruwa na diga, wata kila kamar yayi wanka kenan tun yana da gashi har gadon baya. Yace lokacin har suffan shi sai da Annabi ya gaya musu ga ma yanayin da yake a lokacin da yazo zai yi magana. Yayi wanka, ruwa yana diga ma daga gashin shi. Da ya samu waɗannan mabiyan nashi su 12 sai yace da su, inna minkum man yakfur bi, a cikin kunna akwai wanda zai kafirce mini. Yace sau 12 ya kafirce, ya ƙara sai yayi har sau 12. A cikin kunnan ku 12 nan sai an samu wanda zai kafirce sau 12. Kala sai ce ayyukum yulqa alayhi shabahi fayuqtalu makani, a cikin ku waye zai yadda Allah ya jefa mishi kamanni na ya koma komin shi irin nawa, a zo a kama shi a kashe shi dan lokacin ana ta neman shi ne ya buya. To karshe an gane, an ji labarin ai yana gida, to masu kashe shin kuma suna zuwa. Sai yazo yace da waɗannan mabiyan nashi su 12, a cikin ku waye zai yadda Allah ya jefa masa kamanni na ya zama komai irin nawa ne, kamar an tsaga kara, amma fa yi sani za a kama shi ne a kashe shi. Kowa sai ya shiru cikin su 12 nan. Sai wani saurayi sai ya tashi sai ya ce ana, ya ce gani nan na yadda. Annabi Isa ce da shi ijilis ka zauna, sai ya zauna. Sai ya sake ya tambaye su ya ce a cikin ku waye zai yadda a jefa masa kamanni na ya koma siffan shi irin tawa, a kama shi a kashe shi a madadina, zai samu daraja irin nawa a gidan aljanna. Kowa ya shiru sai shi wannan saurayin, an ce duk cikin su kuma shine mai karamin shekaru, an ce min ahadathihim sinnan, mafi karancin shekaru a cikin su wani matashi. Kowa ya shiru ba wanda ya daga hannu, ga tsofaffi nan madadin su yadda kai tsoho ka kusa mutuwa dama, duk tsofin nan suka yadda. Saurayin ne ya kara tashi ya sake daga hannu ya ce shine ya yadda. Annabi Isa ya kara cewa da shi ijilis ka zauna, saurayi sai ya zauna. Annabi Isa ya kara fada a karo na uku ya ce a cikin ku waye zai yadda a jefa masa kamanni na za a kama shi a kashe shi amma zai samu daraja ta a gidan aljanna. Kowa ya daga hannu sai wannan ya kara miƙewa ya tsaya ya daga hannu ya ce gashi nan. Annabi Isa ya ce anta zaka, to lalle kai din ne, tunda an yi har sau uku kana tashi. Ya ce anta zaka, kai Allah ya zaba. Annabi na ba sahabbai labari alaihi salatu wassalam, ya ce fa ulqiya alaihi shabhu Isa, a take kawai sai Allah ya jefa masa kamanni Annabi Isa, komai shi kuma irin na Annabi Isa. Ba za ka iya cewa wannan ba shi bane duk bala'in ka. Da haka ya faru kuma su waɗannan 11 ai a gaban su abin ya faru, tun su 12 ne, ɗaya ya yadda, kaga saura 11 kenan. To kaga 11 na a gaban su ya faru, ba labari su aka ba su ba. Ga Annabi Isa na asali na tsaye, ga wannan cikin su ya koma kamar Annabi Isa. Annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam ya ce wa rufi'a Isa alaihi salamu min rawzanatin fi fil baiti ila sama, Annabi Isa sai shiga cikin ɗaki. Da ya shiga ɗaki sai ya je ya hau kan rawzana. Rawzana shi ne alkuki da Hausa, kusan a irin gidaje irin na da ana yin wani abu kamar window, inda ake sa candle ko wani abu ko fitila. Shi ba taga bane amma kamar taga, kuma ya ɗan zurma haka. Sai ya hau wurin sai ya zauna, suna kallo duk su 12 da shi wanda ya koma Annabi Isan da mutum 11, duk suna kallo. Ya taka ya hau yana zama a wurin a gabansu, kawai su ga an yi sama da shi. Sai ya zamo ginin ya koma kamar abin nan, kawai ya keta ta ciki an yi sama da shi. Suna kallo mala'iku suka ɗauke shi har suka daina ganin shi ya yi sama, duk duniya suka ɗe suka ga wannan abu. Sai shi Annabi Isan da abin ya faru da shi, sai mu da muka yadda saboda Qur'ani ya ba mu labari. annabi ma ya bamu labari gashi na ana to annabi isa na bacewa kawai suka ji ana jiruwa cikin gida masu neman annabi isa sun shigo annabi ce waja talabu min al-yahud sai ga masu neman shi daga cikin yahudawa sun shigo wannan gida suna shigowa gashi nan sai aka kama shi da aka kama shi fa akhadhuhu annabi ce fa akhadhu shibhahu suka kama wannan mai kamanni annabi isa wa qataluhu suka kashe shi wa salabu suka gicce shi shine wannan buga masa kusa da suka yi nan shine dalilin cross kenan da ake wannan hakan annabi isa kenan hakan kuma hannayen shi da aka buɗa to a gaban su aka yi wannan abun su mutum 11 nan kaga an kashe wannan saura su 11 annabi yace da haka ya faru sai suka kasu gida uku su waɗannan 11 kashi na farko ana ce da su yaqubiyya haka ake kiransu sai suka ce wai kana fina Allahu masha'a ashe Allah ne zai zauna a cikin mu gurgurdan kwanakin da ya ga dama yanzu shikenan ya koma sama dama ashe wannan Allah ne shine kashin farko dama annabi ya sace za ku kafirce mini to abin kafirce won kenan suka ce wannan wanda ya zauna a cikin mu ba wani abu bane illa Allah ne kawai zai zauna a cikin mu gashi nan zai koma sama zai ci gaba da mulke shi annabi ce waɗannan sune kashin farko he ce wa qalan firqatun sai kashi na biyu kalu suka ce kana fina ibnullahi masha'a a ba Allah bane ba Allah ne turo mana dan shi ya shigo ya zauna a cikin mu gurgurdan adadin shekarun da Allah ya ga dama yanzu kuma Allah ya dauke dan shi a mai niki sama annabi ya ce waɗannan sune kashi na biyu sai ce wa qalan firqatun sai kashi na uku kuma suka ce kana fina abdullahi wa rasuluhu ma sha Allahu thumma rafa'ahu ilayhi kawai wani bawan Allah ne ya zauna a cikin mu kuma manzon Allah Allah ne ya aiko shi yanzu kuma ya dauke kayan shi a mai da shi wure shi annabi ya ce wa haula'i humul muslimun to waɗannan sune musulmai shine ma'anan fa amana ta'ifatu min bani isra'il wa kafara ta'ifa to da wannan abun ya faru kun ga duk maganar da ake so bulus yohana kenan shi ake ce bulus da hausa shi bai taba ganin annabi isa ba tantirin makareci kenan shugaban makarecin duniya shine bulus bai taba ganin annabi isa ba haka kawai ya duro rana daya ya mai da kanshi waliyi sai ce isa ya ce masa kaza isa ya ce masa kaza isa duk verses da chapters da ke cikin bible na yohana gaba daya ƙarya ne amfani aka yi da shi bai yahude ne kuma yazo ya ta ƙara musu abubuwa yayi ta fadan ƙarya ya ce annabi isa ne ya gaya mishi to waɗannan kashi biyu da wanda suka ce shi Allah ne da wanda suka ce dan Allah ne sai suka taru suka hadu sai suka kashe waɗannan da suka ce shi ba dan Allah bane ba a cikin su 11 nan annabi bai gaya mana adadin percentage ba a kila hudu sun ce Allah kila hudu sun ce misali a dan Allah kila uku sun ce bawan Allah ne manzon Allah to bai faɗa mana wannan adadin ba amma mun san sun fi yawa tunda har sun taru sun kashe waɗanda suka ce shi ba dan Allah bane ba suka kashe su gaba ɗaya kaf saboda wai ba su yi gaskiya ba to annabi yace ana cikin wannan halin yace fadzaharatil kafiratani alal muslima wannan bangare guda biyu kafiran da suka ce dan Allah ne da wanda suka ce Allah ne suka hadu suka taru akan wannan musulman faqataluha suka kashe shi suka kashe su falan yazalil islamu tamisan hatta ba'atha Allahu Muhammada sallallahu alaihi wasallama tun daga lokacin musulunci ya zamo ya shafi saboda waɗanda suka yi imani da shi na gaskiya an kashe su ba abin da ya rage sai waɗannan bangare biyu su suke wa'azi su ce Allah su ce dan Allah su suke ta wa'azi a duniya musulunci kan tun daga ranar ya kare sai annabi ya ce alaihi salatu wassalam haka aka ci gaba da zama karkashin annabi Isa Allah ne da masu cadan Allah ne hatta ba'atha Allah Muhammad har Allah ya turo manzon Allah alaihi salatu wassalam da yazo shi yace ba Allah bane ba dan Allah bane ba kuma yace wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu basu kashe shi ba basu tsire shi ba kawai kamannin shi Allah ya sa wani aka kama aka kashe bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah daga shi ne zuwa wurin shi kuma yace zai dawo wa in min ahadil kitabi illa la yu'minan nabiyyi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakuna alaihim shahida kafin annabi Isa ya mutu duk wani kristan da ke duniya idan ya dawo sai ya yarda cewa shi ba dan Allah bane ba dan ko ka yarda shi annabi ne bawon Allah ba Allah ba ba dan Allah ba ko kuma ka mutu ko yaki da kai ba zai ba kawai yana zuwa nan wurin wa yace ni dan Allah ne gani nan zai ce to ni ba dan Allah bane ba ni annabin Allah ne bawon Allah da ka yarda shi kenan in kana kin yarda zaka fadi ka mutu kai ba duka ba zaki a dole ba ka yarda ba duka ba zagi duk za a dinga faduwa ana mutuwa ne duk wanda yace masa dan Allah kawai zai fadi ya mutu idan an cika coci kaf ana yin sa dan Allah za a ta faduwa ana mutuwa ne haka dole ne gudu yace bawon Allah ne to wannan annabi ya bada labari alaihi salatu wassalam yace shine ma'anan da yace man ansari ilallahi waye zai taimake ni zuwa ga Allah shine wa zai yadda a jefa masa kabanni na قال الحواريون نحن انصار الله شينه dai wannan bawon Allah sai ce fa amana ta'ifatan min bani isra'il wa kafara ta'ifa fa aidan alladhina amanu ala aduwwihim sahaban annabi kenan fa asbahu zahirin suka waye gari sune masu rinjaye a duniya kaf sai da suka ruguza fasha suka ruguza ruh suka ko ina sai da suka kai musulunci ya zama sun dakile masu cewa Allah na da dak ko masu cewa Isa shi kanshi ma Allah ne wannan shine karshen wannan suran kuma annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala alhaq al'umma ta ba za ta kushe ba za a samu wata tawaga wasu jama'a a cikin ta suna masu cin nasara suna masu rinjaye suna rayuwa akan gaskiya hatta ya'ti amrullahi har al'amarin Allah zai same su ko su mutu ko su yi nasara har tashin duniya haka ake tafiya duk yanda aka kauce akwai wanda suna tsaye akan gaskiya ba za su taba yadda ba za su ce wannan shine hakikanin al'amari wannan shine tauhidi wannan shine musulunci wannan shine sunna akan wannan za su zamo ba za su yi kowa da'a ba matukar biye wannan abun da'a ba to Allah ya sa mu na cikin su sai Allah ya ce
bismillahirrahmanirrahim
Na'am wannan suran sunanta suratul jumu'a suratul jumu'a Imam al-Alusi a cikin tafsirin shi ita ce sura ta 62 cikin Al-Qur'ani mai girma in ka dauko kirge tun daga suratul Fatiha Baqara Ali Imran zaka zo nan ita ce sura ta 62 a cikin Al-Qur'ani mai girma na farko sura ce yar Madina bi ma'ana gaba ɗayan ta a Madina aka saukar da ita kaf suna ce mata minas suwaril madaniyatil khalisa babu mis a cikin ta ayoyin ta gaba ɗaya kaf sun sauka ne bayan hijira bayan annabi ya bar makka ya koma Madina tana da ayoyi guda 10-11 Imam al-Alusi cikin tafsirin Shuruhul Ma'ani yake cewar wannan sura sura ce yar Madina haka aka rawaito daga Abdullah bin Abbas da Abdullah bin Zubair da Al-Hasan Al-Basri da Mujahid bin Jabar da Ikrima da Qatada yace wa ilayhi dhahaba jumhurul mufassiri duk malaman tafsiri jumhurun su akan wannan suka dafi akwai Abdullah bin Yasar da yace sura ce yar Makka magana ne mai rauni wanda ba aiki da shi Abdullahi bin Abbas da sauran waɗanda suka bi bayan shi gaba ɗaya sun ce sura ce da aka saukar da ita bayan hijira saboda abin da ya tabbata daga manzo a cikin Sahihul Bukhari daga Abu Hurairah Allah ƙara masa da kale yace kunna julusan inda annabi sallallahu alaihi wasallama yace mun kasance muna zaune a majalisan annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda muka saba mu zauna muna iban ilimi yace shine unzilat suratul jumu'a yace a lokacin da aka saukar da suratul jumu'a Abu Hurairah yace shi ma yana wurin aka saukar da sura sahabbai suna gane ana yi wa annabi wahayi idan suna tare da shi idan har mala'ika jibril ya zo mishi da wahayi suna ganewa musamman waɗanda suka jima da shi idan magana yake za ku ga ya daina magana da ku Nana Aisha tace a wannan lokacin da ake wa annabi wahayi inda zai ɗora hannun shi a kanka yayi misali ne yau aran ma haka misali ne ba annabin bane ba yawwa ka san shedanu suna nan a ce ya ce shi ma annabi ne misali muke bayarwa inda annabi zai ɗora hannu akan mutum a masa wahayi sai ya ji kamar zai mutu ka ɗora masa buhun siminti 20 ya fi mishi sauki saboda nauyin da annabi yake da shi a lokaci zaka ji kamar kashin ka zai tsagi saboda nauyin wahayin da ake saukar mishi kisa in kai ba annabi bane aka ma wahayi mutuwa zaka yi ana farawa zaka mutu kawai sai lahira saboda su Allah na ba su karfin da suke daukan wannan abu alayhi salatu wassalam Nana Aisha tace an taba yi wa annabi wahayi yana kwance ita tana zaune sai dora kanshi akan cinyanta tace wallahi wahalan da ta sha a ranar na ɗan seconds ne fa ba wai minti ɗaya ko minti biyu aka yi ba mala'ika ya zo mishi na ɗan kankanin lokaci tace ta ci azaba a ranar gaba ɗaya kawai ta fita daga hayyacinta tace tsaba nauyin da annabi yake da shi kaman kashin cinyanta zai tsage to inda za a jima illa za a mata amma ya zama na ɗan kankanin lokaci ne kawai to daga nan za ka gane mala'ika ya zo mishi kisa ko lokacin da Nana Aisha ta koma gidansu saboda rikicin da ya faru da munafikan Madina da suka mata kazafi kwana 40 annabi ba a mishi wahayi ba mala'ika jibril bai zo mishi ba ran da mala'ika zai zo mishi kuma yana gidan suna na Aisha ya zo wurin mahaifinta sayyidina Abubakar ga Nana Aisha ga mahaifiyarta Ummu Ruman ga babanta sayyidina Abubakar ana zaune sai Aisha ta gane cewa annabi wahayi ake mishi tun daga lokacin kuma tana da confidence Allah ne zai raba wannan fada tunda ta san ba ta yi abin da ake cewa ta yi ba tana kallon annabi su ba su gane ba mai ta gane mala'ika na tare da shi mala'ika na tafiya kawai sai annabi ya ce abushir albishirin Allah ya sauko da ayoyi guda 10 a lokaci daya Allah na wanke Nana Aisha mamata ta ce to ki gode mishi tace ba zan gode mishi ba sai dai in gode wa Allah tace kwana 40 annabi shi ya tawakkufi ne bai yadda ba amma Allah bai ce mishi komi ba shi ma ba zai ce komi ba ce sababu ran da yace abin nan da ake faɗa kan ki ƙarya ne saboda shi bai san gaibo ba har sai da Allah ya sanar da shi kafin aka fita Allah raba mu da munafikai sharrin munafikai kenan Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan sura Abu Hurairah yace muna tare da annabi fatalaha annabi ya karanta mana wannan suran hatta balaga har sai da annabi ya kai wajen wa akhirin minhum lamma yalhaqu bihim zamu karanta karshen hadisi in muka shiga cikin wannan sura sai malamai suka ce Abu Hurairah ya rasu ne bayan hijira da shekara 7 tabbacin wannan suran Yar Madina ce kenan annabi ya kasance na yawan karanta wannan suran a sallam isha a daren juma'a kamar ranar alhamis kenan da daddare washegarin juma'a a sallar isha annabi na karanta wannan suran tsaron makaji sai a fara amma kai rabi in kai gaba daya zaka samu matsala da babu jiya naga a Niger ana rigima a wani masallaci an yi sallan asham wani ya tashi sai dai a cire limamin ana ta rigima aka ce mai hujjin shi yace lokacin da muka fara asham masallacin nan cika yake amma tunda aka kawo wannan ustatsin yanzu kalli sahu biyu ne duk an watsi saboda dogayen sura yake ja kai wato kasashen mu sai addu'a ka san mu da su duka yan uwan juna ne abun namu duk iri ɗaya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin mana tawfiki wajen karanta daidai da fassara daidai ya ba mu iko aiki da daidai kuma a cikin wannan sura na'am Allah yace ba'da bismillahir rahmanir rahim sai yace yusabbihu lillahi wannan yayi kama da abin da mu karanta surorin baya wadancan duka sabbaha ne sabbaha fi'ili ne madi sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin kasa da sama sun yi wa Allah tasbihi nan kuma yusabbihu fi'ili ne mudari'i duk abin da ke cikin sama da kasa suna yi wa Allah tasbihi suna cikin ni kenan al-malik Allah nan shine mai cikakken mulki shine al-malik dan malik yafi malik karfi ke sa ko da kira'an fatiha da kira'an malik yawmiddin da kira'an malik yawmiddin malik yafi malik yawmiddin karfi a lugar larabci annabi ya karanta duka biyu yasa karatun mu na gida zaka ji malik yawmiddin suke sai ita ce kira'an nafi'u da aktar qurra'u ma gaba daya wannan muke ce mata kira'an warshi to nan Allah ya ce malik ke sa qur'ani duka malik Allah ke kiran kanshi malikul quddusul azizul hakim huwa allah alladhi la ilaha illa huwa al malikul quddusus salam zaka al malik Allah ke kiran kanshi malik mai cikakken mulki ke sa ko da sarakunan laraba zaka ji ana kiran su ne da malik malik wani malik wani saboda annuga larabci malik yafi malik karfi to anan ana kiran Allah da malik ana kiran sarakuna da malik sarkin saudiya sunan shi malik salman sarkin dubai sarkin qatar sarkin kuwait sarkin oman duk malik sarkin bahrain duk malik ake kiran su sarkin morocco duk malik me bambancin su da wannan bambancin su shine alifun da lam shi wannan al-malik ne wance ko malik ne babu alifun da lam shine bambancin kawai haramun ne ka kira kowane sarki da al-malik kara sa alifun da lam kai ka ta haramu amma in kace malik bi gairi alif wa lam wannan ya halatta Allah shine al-malik wanda yake mai cikakken mulki mulkin da bashi da iyaka mulkin da baya samun kowane irin tangarda shi mai mulki ne tun kafin a halici duniya kuma shi mai mulki ne bayan duniya ta kare al-quddus kuma shine tsarkakakke ya tsarkaka daga dukkanin wani abu na shirka ya tsarkaka daga dukkan wata siffa ta kaskanci ya tsarkaka daga dukkanin wani irin tawaya wanda dan adam ke da shi duk wani sarki yana da rauni to shi Allah al-quddus ne cikakken sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda tsarkin shi ne ma baya sa masa shirka shi sa ya ce shirka haramun ne al-aziz tare shi ne mabuwayi gagara misali wanda ba abin da ke gagara shi ya fi karfin kowa da komai jalla wa ala ba ko mai ja da shi a cikin mulkin shi al-hakim shi ne mai hikima wanda ke tsara al'amura yanda suka dace sai Allah ya ce
huwa allazi ba'atha
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula shine wanda ya aika da manzo a cikin ummiyun al ummiyuna sune larabawa ma'anan ummiyun asalin shi daga ummu ne, in an ce ummu shine mahaifiya, to sai Allah ya kira Laraba da ummiyina, aka jingina su zuwa ga mahaifiyarsu. Malamin suka ce ma'anan abun shine a lokacin da babarka ta haife ka baka iya karatu ba baka iya rubutu ba, to shi yasa duk wanda baya rubutu baya karatu ta mishi ummi, kamar yana nan asalin shi kamar lokacin da babarsa ta kawo shi duniya, shine ma'anan al-ummi guda daya, ummiyin masu yawa. To Larabawa kafin zuwan musulunci, kafin zuwan manzon Allah alaihi salatu wassalam, kaɗan ne daga cikinsu waɗanda suka ƙware wajen rubutu da karanta abubuwa. Mafi yawansu Allah ya amfani ne da majority, mafi rinjaye suna da jahilcin rubutu da karatu, sai dai haddace abu kawai. Balarabe zai baiti dubu amma ba zai iya rubuta shi ba, haka zai rera sai da samu wanda ya rubuta ya rubuta. Suna da kaifin basira na harshe da na kwakwalwa da na komai, amma ba su da kwarewa wajen rubuta abubuwa da kuma karanta abubuwa. To sai Allah ya kira su da ummiyin, wanda ba sa rubutu ba sa karatu, ba wai gaba ɗayan su bane 100%, a mafi yawan su ka ce kila 80% din su haka suke. To duk abin ya zama mafi rinjaye ne, kaga yana rinjayen sauran. Shi yasa sai kaga an ce shugabannin Najeriya azzalumai ne, saboda su ne mafi rinjaye. A cikin su akwai masu adalci amma su suka fi kaɗan. To sai waɗannan bata gari suka rinjaye sauran a wajen ambato. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi ya aiko da manzo cikin ummiyin, mutanen da ba sa rubutu ba sa karatu. Amma kaga tun a lokacin jahiliya Abubakar as-Siddiq da Umar sun kware wajen rubutu da karatu, irin su Ali bin Abi Talib da sakatarorin annabin na masu rubuta wahayi, da masu sun iya rubutu. Allah ya ce ya turo da rasulan wani irin manzo, minhum, daga cikinsu yake. Allah bai turo shi daga wata kabila ba, bai turo shi ba daga jinsin waɗansu mutane, ko daga Habasha ko daga Farisa ko daga Rum, a minhum, daga cikinsu su Larabawan Makka. Ya zo shi tulu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yana karanta musu ayoyin Allah, yana kuma tsarkake su daga shirka zuwa tauhidi, daga kafirci zuwa musulunci, daga munafunci zuwa gaskiya, daga zalunci zuwa adalci, daga ta'addanci zuwa zaman lafiya, duk yana cikin wa yuzakkihim, tsarki na zuciya da kuma tsarki na gangan jiki da tsarki na rayuwa da mu'amala. Saboda Larabawa sun yi rayuwa ne na ainihin tambele kafin annabi ya zo, da bautan gumaka, da shan giya, da fyaɗe, da sata, da rashin mutunci, da yaƙe-yaƙe, aikin su kawai kenan. Yanzu na haɗa faɗa tsakanin kabila kaza da kabila kaza, kamar irin su haukan da ke faruwa kenan a garurukanmu. Ka ji an kalaren Bolari da Nehero gana suna faɗa, sai ka ce zamanin jahiliya. Wannan rayuwar dabbobi kenan. Ya za a ce mutane suna ɗaukan makamai suna yaƙan junansu, wanda da haidai mu ji labarin abin a Kano, a ce maka da ƴan unguwa kaza da ƴan unguwa kaza, muna Kano shekara 30 baya, sai muna ganin abin kaman ƙarya. To ire-iren waɗannan abubuwan duka jahiliya ne, kuma haƙƙi ne kan masu mulki su yi takilin wannan abu. Shi yasa zaka ji takaicin kaga masu mulki ke ƙarfafan abu, tunda suna amfani da su a lokacin da suke buƙatar su, in sun gama su watsar da su. Allah ya kiyaye. Yasa ƴan kalare a ji tsoron Allah, a daina ɗaukan makamai, ana saran juna, ana kashe juna. Kaga sun tsallako sun je unguwa kaza sun sassari wani, ƙarshen ta ma sun kashe lahira. Allah ya sauwaƙe. Allah ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi, yatlu daga tala yatlu ne, yana karanta musu ayoyin shi, shi waye shi Allah kenan. Wa yuzakkihim, yana tsarkake su. Wa yuallimuhumul kitaba, sannan kuma yana koyar da su littafi. Shine sai malamin suka ce a'a, an ce yatlu alaihim ayatihi, yana karanta musu ayoyin Allah, musa aka ce wa yuallimuhumul kitaba, yana kuma koya musu littafi. To me bambancin abu? Ai duk abu guda ɗaya ne, ayatihi din shine alkitabu din. Sai malamin suka ce abu ɗaya ne, ba abu ɗaya bane ba, abu ɗaya ne ta hanyar alkitabu da al-ayat duk abu ɗaya ne, ayoyi da littafi duk ɗaya ne, amma aikin daban-daban ne. Yatlu koya musu qira'a, eh da tajwidi sumalan awwal kenan, a karanta qira'an wani to shine yatlu alaihim kenan. Amma wa yu'allimuhumul kitaba kuma sanar da su ma'anonin qur'ani din, kaga aiki biyu ne. Yatlu a koya musu qira'a, yu'allimuhumul kitaba gaya musu abinda kuma ayoyin ke kunshe da shi na sako da ma'anonin su, wal hikima da kuma hadisi. Kaga annabi aiki uku yake nan, ya karantar da su qira'a da hukunce hukuncenta, ya fassara musu abinda qur'anin ke nufi shine wa yu'allimuhumul kitab wal hikima, ta kuma ya koya musu hadisi, ya kuma gaya musu sababun nuzul, an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza, ya ta bayani. Allah ya ce ai alwala, to ga yanda ake alwala a aikace. Allah ya ce ai sallah, ga yanda ake sallah. Allah ya ce ai zakka, ga yanda hukuncin zakkan yake. Yana cikin alhikimati din kuma shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan ayoyin suna cikin ayoyin da suke mai da martani ga duk wanda ya ce wai da Qur'ani kade za a yi aiki, to wannan in ma ka ce masa ko tantirin mahaukaci ko mai son zuciya ko jahili ko duk sunan da zaka bashi, dan duk wanda zai ce maka hadisin annabi ƙarya ne, ai gwanda mahaukaci da shi. Shi mahaukaci baya halakar da mutane, ai haukan shi kawai yake, amma shi wannan zai ja mutane zuwa jahannama ne. Yace maka hadisan annabi duka ƙarya ne, littattafan fiqh duka ƙarya ne, to wallahi gwanda ku samu mahaukaci cikin al'umma, mahaukaci mahaukata 100 sun fi akan wannan mutum, mahaukata 1000 ma. To shi yasa mutum ya ji tsoron duk wani malamin da zai zo yace maka wai hadisi ƙarya ne, littafin fiqh ahlari shi ma wai iziya ƙarya ne, to wannan ko sauraron shi ma kar kai. Saboda sunan littafan da aka sani sama da shekara 1000 da ɗaruruka da su ake musulunci, sai yau ne shi ya gano ba daidai bane ba. Kun gane abun? To musulman da suka rayu shekara 1400 kuma fa ya za a yi da su? Yanzu kai ka gano ƙarya ne, su kuma akan wannan suka yi musuluncin su. Allah ai ba azzalimi bane ba. Allah ba zai bar kowa ya bata ba sai kai kaɗai ne ka gano. Kai masu suka da ɗan gungu, Allah ya sauwaƙe. Allah sai ce wa in kanu, wannan in din a ilimin larabci suna ce mata mukhaffafatan min saqila, asalinta inna ne, kuma tana da suna shine damirin hau innahu, sai Allah ya ce in, sai a shafe sunan nata, suka ce wasmuha damirun mahdhufun, kaddara shi yake wa innahu, yanda al'amarin yake. Kanu sun waɗannan larabawa sun kasance min qablu, kafin zuwan annabi alaihi salatu wassalam, lafi dalalin mubin, suna cikin bata mabayyani, suna cikin rayuwa na botan gumaka. A cikin masallacin Ka'aba fa kawai gumaka 360 gunki daban-daban har 360, kuma kowanne ana bauta mishi. Bayan 360 kuma kowa na da nashi a gida, yanda kake da darduma da zaka shimfiɗa kai sallah, haka kowa da gunkin shi kuma a ɗakin shi wanda yake bautawa. Kisa Allah ya ce kafin zuwan manzon Allah alaihi salatu wassalam sun kasance lafi dalalin mubin, suna cikin bata mabayyani, duk duniya a cikin rudani ake a lokacin.
Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri ma al-kitabu wa al-iman walakin ja'alnahu
ubangi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haske na musulunci kafin ya aiko shi duniya tana cikin duhu ke yasa Allah ke cewa shi wannan wahayin da muka maka na alqur'ani ja'alnahu nuran mun sanya shi ne zama haske na hadibihi man nasha hasken da muke shirye da wannan muka ga dama da wannan hasken yace wa innaka latahdi ila siratal mustaqim lalle kai wannan annabi mai girma kana shirye da mutane zuwa ga tafarki madidici wanda kullum muke roƙon Allah ihdina siratal mustaqim Allah ce siratal lahi shine tafarkin Allah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allah tasirul umur tafarkin Allah madaukakin sarki wanda yake mallakan samai da kasai duk abin da ke sama da ƙasa na Allah ne kuma al'amari gaba ɗaya wurin Allah zai koma duk duniya gaba ɗaya kaf za a mutu a koma gaban Allah kuma zai yi hisabi tsakanin bayi hukunci kuma na adalci Allah sai ya ce duniya ta kasance fi dalalin mubin kafin ya aiko da wannan hasken shi yasa Allah ya kira annabin kanshi ma da haske ya kira musulunci da haske ya kira alqur'ani da haske Allah ya kira kanshi ma da haske duka a cikin qur'ani mai girma Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ard Allah shine haske sama da ƙasa gaba daya shi yasa malami suka saka wannan ayat daga cikin sunayen Allah dan Allah ya kira shi da nuru samawati wal ard sannan Allah ya kira musulunci kuma da haske yace Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur ai daga kafirci zuwa musulunci kenan walladheena kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun shirka da kafirci dukan su adh-dhulumat ne da tauhidi da imani da musulunci sune an-nuru Allah ya kira musulunci da haske aura ne da dama sannan ya kira al-qur'anin ma da haske shi yasa ce kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka wahayin shine alqur'ani yace ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha to ya kira alqur'ani da haske kuma a wurare daban-daban ya kira qur'ani da ainihin haske ya kira shi da nuran mubina ya ayyuhan nas qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar muku da haske mubinan wanda yake bayani na gaskiya bayani na ainihin shari'a to qur'ani ma haske ne aura ne da dama Allah ya kira alqur'ani da haske sannan ya kira manzon Allah ma kuma da haske yace ya ahlul kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab wa ya'fu an katir qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin malaman tafsir suka ce qad ja'akum min allahi nurun haqiqa haske ya zo muku daga wurin Allah suka ce manzon Allah kenan wa kitabun mubin da kuma alqur'ani mai girma Allah ya turo alqur'ani ya turo manzon Allah dukan su bi kuma kowanne haske ne alaihi assalatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa akharina minhum kuka karanta aya wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim sai ce wa akharina minhum annabin da yazo na ta karantar da su al-ummiyin larabawa sai ce wa akharina minhum da waɗansu kuma mutane na daban waɗanda ba larabawan ba wasu malamin suka ce da waɗansu mutane na daban waɗanda ba sahabbai ba fasara biyu malamin suka mishi lamma yalhaqu bihim wanda ba su haɗu da musulman farkon da qur'anin yazo a gaban su ba su ma kana karantar da su sai aka ce kaman yaya aka ce duk wanda qur'ani yazo mishi kaman annabi ne karantar da shi da duk wanda ya iya karatun qur'ani yana da sanadi har zuwa ga annabi dan malamin shi ne koya mishi shi ma malamin nashi malamin shi ne koya mishi in za a yi ta tafiya har sai an je kan sahabi kun bace wannan abin da kyau to duk dalibin qur'ani yana da sanadi zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam to wannan sanadin da ya tafi tiryan kama annabin ne koya maka daga malamina har zuwa ga annabi to anan sai malami suka ce wa akharina minhum dinnan zai dauki duk wanda qur'ani yazo mishi zai dauki duk wanda bai ga annabi da sahabbai ba shine lamma yalhaqu bihim basu ma hadu da su ba sai ce wa huwal azizu Allah shine mabuwaye alhakim kuma shine mai hikima yasa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama a karkashin wannan aya wanda malamai da dama sun fidda wannan hadisin Imam al-Bukhari ya ruwaito da kuma Imam Muslim hadisin Abu Hurairah Allah kara masa yadda yace muna zaune a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka saukar da wannan sura da annabi ya karanta mana wannan ayan sai aka tambaye shi aka ce su wane ne wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim sai annabi sai ya nuna Salman al-Farisi ya dafa shi da ya dafa Salman al-Farisi sai yace wannan mutumin law kana al-iman inda Thurayya inda a ce imani zai hau sama har wurin tauraron Thurayya sai ce lanalahu rijalun min haula'i ai waɗansu mazaje daga cikin mutanen wannan za su hau har wajen su dauko imanin su dawo da shi to wannan hadisi akwai maganganu da yawa akan shi musamman a yanzu da ake masa fassara kala kala lokaci yayi zama bari sai zuwa gobe mu yi ƙarin bayani akan ma'anar wannan hadisin sai da ƙarfe 11 yayi daidai za mu tsaya anan insha Allah sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ta'ala ya mana afwa ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala ya Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi ya Allah ka taimake mu da taimakonka ka aga za mana da agajinka ya Allah ka tsare mu da tsarinka ka kare mu da kariyarka daga dukkan sharri Allah ka tsare mu ka tsare mana imaninmu ya Allah ka tsare mana mutuncinmu ya ubangiji wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya musamman arewacin Najeriya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya jahar mu ta Gombe Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka mana albarka cikin gidajenmu ka mana albarka cikin kasuwanninmu ka sanya albarka cikin ma'aikatunmu da makarantunmu ya ubangiji ka mana albarka cikin rayuwa ka mana albarka bayan mun koma gare ka Allah ka sa mu gama da wannan duniya lafiya marasa lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya da imani da wadata waɗanda suke da ƴaƴa kan gararru Allah ka shiri musu da su ya ubangiji ka dora su akan tafarki na daidai Allah ka tsare su daga dukkan sharri Allahumma inna nas'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu ma lam na'lam wa na'udhu bika min alsharri kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu ma lam na'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum